ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاة ميتارك البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكينا قد انقيا وانا يمتشي من البركة نجمع وانا قرينا كانوا يومنا هدوغ وتربيع الأول هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دهود آل الالي هدود أربعين دهود وانا كما yake daidai da 30 ga watan 9 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 10 inda zamu tashi akan aya ta 12 kafin mu shiga karatu akwai ta'ziyar dan uwan mu da Allah yayi wa mahaifinsa rasuwa Dr. Muhammad Muslim Ibrahim Allah yayi wa mahaifinsa Alhaji Ibrahim Matazu rasuwa ranar Juma'a da ta gabata akai jana'izar sa ranar Asabar da safe. Haka nan akwai mahaifiyar dan uwan mu Musa Muhammad Suleiman wanda ta rasu ranar Litinin da ta gabata. Da haka musa su a addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansu da gafara, amin. Allah ya yafe musu, Allah ya musu rahama, amin. Allah ya kyautata makwancin su, amin. Allah ya suka kawo musu kabarin su, amin. Allah ya sanya aljanna ce mako musu, amin. Da suka bari a baya Allah ya kula musu da su, Allah ya kula musu da bayan su, amin. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya ji kansu da gafara, amin. Allah ya yafe musu, amin. Allah ya cika mana da imani, amin. Haka nan kuma har ila yau muna ta'ziya ga daukakin musulmi na ko ina bisa rashi da aka yi ko ce babban rashi da aka yi na ɗaya daga cikin manyan malamai na duniya Litinin da ta gabata aka yi jana'izar sa ranar talata shine Sheikh Dr. Yusuf Ibn Abdullah Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin fitattun malamai waɗanda suka yi hidima suka yi rubuce-rubuce suka yi da'awa a wannan ƙarni Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tsawon rai an haife shi a shekarar hijira 1343 ya rasu hijira tana 1444 daga shekara 99 kenan a lissafin hijiriya a lissafin miladiya an haife shi shekara ta 1926 kaga yana da shekara 96 yana ɗaya daga cikin malamai masu yawan rubuce-rubuce a wannan ƙarni kusan irinsu ba su da yawa waɗanda suka yi rubutu da yawa a fannoni ko in ce a ɓangarori daban-daban da suka shafi shari'ar musulunci da rayuwa ta al'ummar musulmi yana da rubuce-rubuce da sun haura 200 da tattafansa sun haura 200 mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wato baiwa ta rubutu yana ɗaya daga cikin waɗanda in ka ga rubutunsu dole zai baka sha'awa yadda rubutunsu yake tafiya akan tsari suna yana da tsari kuma yana da abinda Laraba suke ce alqalamus sayyal alqalam wato alqalamun sa yana gudana kuma yana da duriyar rubutu saboda shi rubutu ba kowa bane wanda zaka Allah ya bashi ilimi amma bai da yawan rubutu saboda rubutu yana buƙatar juriya da haƙuri to yana da cikin waɗanda suke da wannan yadda na taɓa karantawa a tarjama sa har a cikin jirgi yana halin tafiya rubutu yake yi saboda haka ya bar littafai masu yawan gaske da ya rubutu a fage daban-daban na shari'ar musulunci da kuma rayuwar al'ummar musulmi akwai littattafansa da suka yi fice kuma suke da fa'ida ƙwarai da gaske musamman littafinsa fiqhu zakat fiqh zakat littafi ne da ya rubuta shi kamar shine thesis din sa na project din sa na PhD kusan har shekara kafin shekara hudu baya yana ɗaya daga cikin littafan da ake karanta a mahad al-qada a ƙasar Saudiya yana ɗaya daga cikin littafan da ake karantarwa littafin sa fiqh zakat daga cikin littafan sa masu kyau kwarai da gaske wanda dai na karanta akwai littafin sa haqiqatut tauhid dan karamin littafi ne amma ya bayani abin da ya shafi tauhidi me yake nufi da tauhidi kai ka ce kitabut tauhid ne aka rubuta shi da harshe na zamani daga cikin littafan sa masu kyau akwai littafin sa al-iman wal hayat littafin sa al-iman wal hayat duk suna daga cikin littafai wadanda ina jin na karanta su tun wajen 1988 a haqiqatut tauhid kam na karanta shi tun wajen 1986 da 7 lokacin ina sakandare saboda shekara 30 ko 35 rubuce-rubucensa da ya yi wadda yake mayar da martani ga 'yan boko aqida da 'yan baruwan Allah da mulhidai da waɗanda suke ƙoƙarin aro a tsarurruka na waje kamar irin gurguzu da sauransu rubuce-rubucen da ya yi a wannan fagen suna da amfani ƙwarai da gaske kuma suna da kyau daga ciki akwai littafin sa al-hululul mustawrada da ya yi magana akan wato neman fita daga matsatsi da muke ciki ta hanyar aro wasu tsare-tsare daga mutanen yamma da yake nuna cewa zai wahala a iya samun dacewa ta nan to yana da rubuce-rubucensa a wannan ɓangaren suna da ƙwarai suna da amfani musamman ga wanda yake da'awa a tsakiyar waɗanda suka yi imani da rayuwa ta mutanen yamma ya yi rubuce-rubuce masu kyau kusan da shi da malaminsa Muhammad al-Ghazali ta fuskar raddi ga waɗanda suke ƙanƙamewa rayuwa irin ta turawa 'yan boko aqida littafansu suna da kyau ƙwarai da gaske ta wannan nahiya kasancewarsa malami da ya yi rubuce-rubuce a cikin abubuwa da dama yake da kuma ra'ayoyi da dama a cikin al'amura da suka shafi rayuwa dole ne za a saba da shi a abubuwa da yawa an sani cewa tasowarsa ya taso a cikin ƙungiyar Ikhwanul Muslimin wanda Hassan al-Banna ya kafa cikinta ya yi taso a cikin girma ya ɗau lokaci a ciki yana ta abin nan saboda haka wasu ra'ayoyuka da ƙungiyar take da su shi ma yana da su amma akwai abubuwa kuma da ya saba musu kasancewarsa malami ne yana iya yadda da su a wasu abubuwa yana iya saba musu a wasu abubuwa daban wanda duk wanda yake karatun littattafansa zai san da haka akwai ra'ayoyi nashi waɗanda mu kanmu ahlus sunna mun saba da shi a cikinsu da dama yana da wasu ra'ayoyi da yake da su da fatawoyi da yake da su wanda muka saba masa a kansu daga cikin irin fatawoyinsa waɗanda ahlus sunna sun saba masa a kansu kamar fatawarsa ta halaccin mutum zai iya gaisawa da mace wacce take ajnabiya ko fatawarsa ta halaccin jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe idan ya zanto ba su kunshi wani abin da yake ɗauke da batsa ba ko maganganu marasa kyau yana ganin wannan halal ne ba komai da wasu fatawoyinsa wanda malamai da yawa sun saba masa a kansu kuma ɗabi'a ce ta ilimi mutum ya yi nisa a cikin ilimi za a iya samun sa da irin waɗannan wannan ba shi zai sa ka manta da wasu abubuwa nashi masu kyau ba don ya yi wasu abubuwa waɗanda ba ka yadda da su ba to wannan kuma ba zai sa duka gaba ɗaya ka rushe shi ba ka ce duka gaba ɗaya mai da amfani a tarbiyyar da muka samu daga manyan malamanmu ba haka take ba kuma na san lokacin da ya rubuta littafinsa al-halal wal-haram wannan littafin nashi ya daɗe sai yana daga cikin littafansa na farko da na karanta sama da shekara 30 al-halal wal-haram fil islam lokacin da aka ji za a kai shi kasar Saudiya, za a shigar da shi kasar Saudiya, aka tura shi zuwa ga Ibn Baz, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Aka tura masa akan ya bada izini ko ya hana a shigo da shi kasar Saudiya. A lokacin ya duba ya ga wasu matsaloli guda takwas wanda yake ganin ya saba masa da su, irin matsala ta hijabi, irin matsala ta abinda ya shafi jin kada kade da sauransu, da wasu matsaloli ne guda takwas wanda yake ganin a cikin littafin ya kamata ya sake dubawa. Ya sake ya rubuta wa shi Al-Qaradawi wannan matsaloli, yake gaya masa cewa yana son ya ƙara duba waɗannan matsaloli kuma ya canza ra'ayinsa a kansu. A lokacin shi Qaradawi ya rubuta masa cewa in akwai wani mutum a bayan ƙasa da zan iya haƙura da ra'ayina saboda shi da saboda girmansa da nake gani, to kai ne. Saboda yana girmama Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kamar yadda aka sani ɗabi'ar malamai da dama na duniya waɗanda sun saba da shi amma suna ga girmansa saboda dattakonsa. To shi ne ya ce in akwai matsalar da zan iya saba, wato in akwai mutumin da zan iya bar ra'ayina saboda shi, to kai ne. Amma ni wannan abin ina fahimtar sa a matsayin addini ne, kuma abin da na fahimta kenan, saboda ba zan iya janyewa ba. Yayi masa misali da littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Akwai littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani a lokacin Hijabul Mar'atul Muslima, kafin ya maida shi Jilbabul Mar'atul Muslima. Yana daga cikin littafin da ake sayarwa a ƙasar Saudiya, duk da cewa fatawarsa a game da jilbab da niqabi ta saba wa fatawar malaman Saudiya. Ya ce to amma ai ba ku hana a sayar da littafinsa ba. To nan da na Ibn Baz ya bari aka saki littafin, aka ci gaba da ni kaina daga Saudiya aka so mishi. To kaga waɗannan su ne malamai na Allah, saɓani baya sa su rushe. Kaga littafi ne wanda aƙalla yana da shafi sun fi ɗari huɗu, ya fi ɗari huɗu. To don ka samu matsaloli takwas a ciki wanda baka yarda da shi ba, sai ka rusa littafin duka. Wannan littafi bayan ya rubuta shi ya ba wa Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ya ce ya masa takhrijin hadisan ciki, ya bayyana masa sahihai da wanda ba sahihai ba a cikin littafinsa. Ya ba wa Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda a dalilin wannan ya rubuta littafinsa Ghayatul Maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram. Baka daukan wani littafi kai masa hidima ta fuskar fitar da hadisansa kai musu hidima sai in yana da muhimmanci. Inda littafi ne tarkace marar amfani marar muhimmanci, ba zai tsaya masa hidima ya bata wa kansa ba. Na san banda wannan ma akwai littafinsa Mushkilatul Faqr fil Islam, matsalolin talauci a musulunci. وكيف عالجه الإسلام مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام وندونا للتاف شيخ ناصر الدين الألباني شيء ما يمس تخريجي أي تخريج للتاف مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام مسألة للتلوتي يا أخي تيا يا مسلم شيء ما جنتيش يا ما جنتيسو تصور أكون أنما لما يندد سن سابع مساء أبو بوديوا. Ina tunawa lokacin da Sheikh Ibn Baz ya yi fatawar halaccin yin sulhu da Yahudawa, a ba wa Falasɗinawa ‘yancinsu su zauna lafiya, su zauna a ƙasashensu lafiya, a yi sulhu da Yahudawa. A lokacin Sheikh Al-Qaradawi ya saba masa, ya yi rubutu ya yi wa Ibn Baz raddi a kan wannan. Ibn Baz ya kawo hujjojinsa na sulhu da Banu Isra’il, cewa annabi ma ya sulhu da Yahudawa, ya yi sulhu da kafirai, ya yi sulhu da mushrikai. Shi kuma ta wani ɓangare yana ganin waɗannan ba waɗanda za a iya sulhu da su ba ne da sauransu. Kaga sun saba a nan, amma ba mu taɓa jin ɓaɓacin wani malami daga cikinsu yana kira a kan a rushe Yusuf Al-Qaradawi. An ci gaba da girmama shi a ƙasar ma, don ina tunawa shekara ta 1996 shi aka ba wa Ja'izatul Malik Faisal ta Khidmatul Islam da shi da Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ɗaya daga cikin malamai ne waɗanda Allah ya ba su ilimi, amma suna dangantuwa ga jama'atu Ikhwani Muslimi. Ya koyar a Ummul Qura, ya jima a nan yana koyarwa. Littafin sa Fiqhu Sunna shahararren littafi ne. Sheikh Nasiruddin Al-Albani a wasu shekaru ma ya dinga karantar da littafin, har wajen karantar da shi ma ne ya fitar da littafin da muke amfana da shi Tamamul Minna. Kaga duk da cewa shi dan kungiyar ikhwan ne amma kuma bai hana shi karantar da littafin ba ganin cewa akwai abin da yake mai amfani a cikin littafin ba a ce yana kuzuzuta shi ko yana wani abu na tallarsa ba to a lokacin a shekarar 1996 da Sayyid Sabiq da Yusuf al-Qaradawi su aka ba wa ja'izatul Malik Faisal li khidmatil Islam irin kyautar da aka ba wa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a wannan kasar to kuma wannan ja'izar ba za a bayar da ita ga malami ba sai bayan an bijiro da shi akan committee malamai sun yarda cewa eh wannan ya cancanta har dan lokaci kankani ba dadewa yana daya daga cikin mutanen da suka ziyarci kasar Saudi aka karbe su mufti na yanzu ya karbe shi ya karbi bakuncin sa saboda aka saba masa a cikin wasu ra'ayoyin sa ba shi yake nufin cewa sai ka fito ka rusa duk abin da yake ba idan muka koma tarihin magabata na baya za mu ga irin wannan da dama ba wannan ne yanzu muke yi ba ballantana mai ta kawo misalin irin wannan kasancewar mutum ya samu zamewa a wasu abubuwa ba shi yake nuna kuma duk alherin sa shikenan ka rufe ido ka dauke shi da shi da iblis ko da shi da shedan duk dai suke ko da shi da wani babban makiyin addini makiyin musulunci wanda yayi fada da addini ya fada da masu addini ka dauka duk ka kai musu hukunci dai ba wannan ya sabawa tafarki na magabata kuma ba haka muka samu tarbiyar magabatan mu na farko da kuma wadanda muka riska da rai kafin Allah ya karbi ransu irin su Sheikh Ibn Bin Uthaymeen irin su Sheikh Sheikh Ibn Baz shine farkon shugaba da ya rike Jami'atul Islami shine rais shine naibin rais lokacin rais shine sarkin Makka lokacin na farko wanda lokacin aka buga shine Faisal kuma daga nan aka ci gaba da duk wani wanda yake sarauta shine shugaban jami'ar sannan wanda zai rike shine naibin rais raisul jami'a Sheikh Ibn Baz a lokacin al-majlisul a'la wanda zaka ce supreme council na jami'ar islamiyya ya tattara mutane daban-daban daga ko ina a duniya ya tattara a lokacin akwai irin su Abul Hasan Ali An-Nadwi akwai irin su Mahmud As-Sawwaf akwai irin su Muhammad Al-Majthub akwai irin su wasu da cikin irin Nasir Al-Abudi wanda dan kasar Saudiya ne kansa da wasu waɗanda Abul A'la Al-Maududi an yarda cewa an san akwai wasu abubuwa nashi wanda ba sa tafiya tare da fahimtar sunna amma kuma kasancewa sa wani malami a nahiyar da yake kuma ya kaddamar da wani abu na gudunmawa ga addinin musulunci bai sa an yi watsi da su ko an fito ana taya kasu ba saboda haka wannan shine matsayin mu kuma wannan shine matsayi na duka wasu ahli sunna masu hankali muna addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya gafarta masa ya kansa ya karbi ayyukansa da yayi na kware ya gafarta masa kurakansa Allah ya sa ya huta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب
Allah madaukakin sarki yace qul lil ladina kafaru ka fada ma wadanda suka kafirta satughlabuna da sannu za a yi rinjaye akan ku wa tuhsharuna ila jahannama kuma a tattara ku zuwa jahannama wa bi'sal mihad tir da wannan mashinfidi qad kanat lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata hakika izna ta bayyana gare ku dangane da wasu kungiyoyi ko rundunoni guda biyu da suka gwabza فئة تقاتل في سبيل الله رندين دينر سنا ياكي سبود الله وأخرى كافرة دير كما كافرين يرونهم مثليهم رأي العين سنا غننس وتسو واتو مسلمان سنا غنن كافرن مثليهم سنن كاسبيو رأي العين غنين إدو والله يؤيد بنصره من يشاء kuma Allah yana karfafar wanda ya ga dama da nasararsa inna fi zalika la ibratan li ulil absar lalle a cikin wannan akwai izina ga masu basira wannan ayar wato kamar ubangiji subhanahu wataala ya koma ga gargadi wato daga gargadi zuwa tsoratarwa a baya can ubangiji subhanahu wataala yayi ya gargadi kafirai ya gargadi kafirai ya tsoratar da su da abinda ya faru ga al'ummomin da suka gabace su cewa in ba su yi a hankali ba su ma irin abin da ya same su zai same su wanda wannan gargadi ne to anan kuma ubangiji subhanahu wataala yake tsoratar da su a baya can ya ba su misali da al'ummomin da suka gabata da halayen al'ummomin da suka gabata anan kuma ubangiji subhanahu wataala zai ba su misali da halayen su da wani abu nasu da ya gabata su dau izina daga wannan kamar yadda za su dau izina daga abin da ya gabata ga al'ummomin da suka wuce yadda waɗancan al'ummomi ubangiji subhanahu wataala ya tafiyar da su ya zanto yanzu babu su sai labarin su to su ma haka ne idan har ba su shiga taitayin su ba su ma za su zama sai labari kuma al'amarin musulunci zai yi ta ci gaba babu wani abin da zai zo ya dakatar da ci gaban tafiyar musulunci ko ci gaban addini saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan ya zo da wannan tsoratarwa ko wannan gargadi da bayani wanda yake mai tsawo kuma wanda yake cike da balaga ana tunatar da su wata rana wanda a can baya sun santa Allah ce qul lil ladina kafaru ka fada ma waɗanda suka kafirta tana yi wasu ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ayar da ta gabata innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar Allah ce walalle waɗanda suka kafirta dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su amfana musu komai ba waɗannan su ne makamashin wuta tana yi wasu waɗannan kafirai su ne dai Allah yake cewa a gaya musu anan aka ƙara fito da sifar su ta kafirci aka ce qul lil ladina kafaru ka gaya ma waɗanda suka kafirta ba a ce qul lahum ba wannan na ce qul lahum tunda an faɗe su a baya an kuma faɗi sifar su ta kafirci innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a ana iya faɗar su da lamiri a nan ba tare da an ambaci sifar ta su ba amma duk da haka aka ƙara fito da sifar su ƙarara aka ce alladina kafaru waɗanda suka kafirta dan a nuna cewa wannan gargadin da su ake musamman su masu wannan sifa ta kafirci a nuna cewa su suke da istiqlali da wannan gargadin kuma zahirin su yakin yana nuna cewa waɗannan da ake magana da su su ne mushrikai saboda haka aka sake fito da sunayensu don kada a cewa ko da Yahuda ake magana tunda ayar kamar yadda muka ce tana magana akan Yahuda musamman akan Nasara da sauran ahlul kitabi to kada a zaci cewa har yanzu kan ahlul kitabin ake magana sai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci alladhina kafaru dan a fahimci cewa kafirai mushrikan larabawa na wannan lokacin su ake fuskanta da wannan magana shi yasa ba a kawo wata lamiri ba aka kawo su wato da sifar su baro aka ce alladhina kafaru sannan ayar da za ta zo gaba tana ƙara fito da bayanin cewa kafiran makan ake nufi kafiran larabawan ake nufi tunda Allah ce qad kanat lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata Allah ya bada labarin wasu kungiyoyi guda biyu da suka gwabza wasu rundunoni guda biyu da suka gwabza su ne kuma rundunar kafiran wato larabawa mushrikan larabawa da kuma muminai a ƙarƙashin jagorancin manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka anan da aka kawo sunan su kwaro don a nuna wato munin wannan sifa da suka sifanta da ita ta kafirci wanda har ta sa ubangiji subhanahu wataala yake gabatar musu da wannan gargadi da jan hankali da jan kunni karɓarɓaro cikin wato da babban baki qul lil ladina kafaru satughlabuna ka gaya ma waɗannan da suka kafirta satughlabuna da sanna za a rinjaye ku wa tuhsharuna za kuma a tattara ku ila jahannama zuwa jahannama to za a rinjaye ku a nan duniya sannan kuka mutu ubangiji subhanahu wataala da gobe kiyama sai a tattara ku zuwa jahannama wannan satughlabuna wa tuhsharuna akwai qira'a guda biyu akwai qira'ar hamza da kisa'i da khalaf suna karantawa sayughlabuna wa yuhsharuna qul lil ladina kafaru sayughlabuna wa yuhsharuna ila jahannama ka ga yawa wadanda suka kafirta za a ci za a rinjaye su kuma za a tattara su wato kamar ba an fuskantar musu da maganar bane kai tsaye kamar ana magana da su amma ba sa wajen a gaya musu za a rinjaye su kuma za a tattara su zuwa jahannama ko kuma wasu malamai suka ce qul ka gaya wa yahudawa za a rinji sayughlabuna wa yushruna ka gaya wa yahudawa za a rinjaye mutanen makka za a rinjaye kafirai mushrikan makka kuma za a tattara su zuwa jahannama sai zanto maganar ana fuskantar da ita ga yahudawa ne ana kuma gaya musu abinda zai samu mushrikan makka ne amma ra'ayin malaman wato ra'ayi na farko cewa ana fuskantar da magana zuwa ga su kafiran ne wannan shi yafi inganci wasu kuma sauran masu makaranta kuma suka karanta ta kamar yadda yake anan satughlabuna wa tuhsharuna wato Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fada wa kafirai gaba da gaba ya ce musu satughlabuna wa tuhsharuna da sannu za a rinjaye ku kuma za a tattara ku zuwa jahannama ya gaya musu wannan magana anan za mu ga umarni Allah yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana gaba da gaba da mushrikai umarnin nan yana nuna muhimmancin wannan abin da ake bashi umarni yayi dan girman muhimmancin sa ma Allah ce ka ce ya bada wannan umarni duk sanda aka bada umarni akan ayi abu wannan yana nuna girman muhimmancin abin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bashi umarni yace qul huwallahu ahad ka ce shi Allah ɗaya ne ko qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas da sauran ire-iren waɗannan da suka zo da qul a farko wato ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni duk da cewa daman abinda duk yazo daga Allah ai Allah ya umarce shi ya isar da wannan sakon amma duk da haka aka sake bashi wani umarnin a cikin sakon da daman can an umarce shi ya isar da wannan sako ne aka ce qul kuma ka faɗa akan wannan magana da aka ce qul a tare da ita yana dan a ƙara fito maka da girman muhimmancin ta ne yasa aka sake baibaita qul duk da cewa shi ne man ma'mur ne bi tablighi alquran babu wani abu da zai sauka a gare shi na alqurani kuma ya koye an umarce shi da ya isar da wannan alqurani sauraka amma a cikin qur'ani kuma sai yake ce musu abu kaza ka faɗa dan a nuna masa muhimmancin wannan abu sannan kuma a nuna wa duka sauran musulmi mabiyansa cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk da wannan girman matsayin nashi har yanzu bawa ne ga Allah shi ma wanda yake karbar umarni ne daga ubangijinsa sauraka ba gaban kansa yake yi ba duk abin da yake faɗa na alqur'ani umarni ne sako ne ubangiji ya umarce shi da isarwa saboda shi abdun ne ma'murun rasulun ne mukallaf manzo ne amma Allah ya kallafa masa isar da sakon da yake gaban sa Allah subhanahu wataala yace satughlabuna da dan ba da dadewa ba za a rinjaye ku a gurare daban-daban alqur'ani ubangiji ya tabbatar wa mu'mine cewa su ne za su yi galaba su za su yi nasara duk sanda za su gwamza da waɗanda ba musulmi ba da waɗanda ba mu'mine ba to nasara ta su ce kamar inda Allah yake cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah ya rubuta cewa lalle tabbas zan yi rinjaye ni da manzannina lalle Allah karfa ne kuma mabuwayi inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu al ashhad lalle mu za mu taimaka wa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar ta duniya da kuma lokacin da masu shaida za su tsaya Allah ce wa tuhsharuna ila jahannama kuma za a tattara ku zuwa ga jahannama wato za a tattara ku a kora ku zuwa wata jahannama wa bi'sal mihad tir da wannan shimfiɗa wato tir da wannan shimfiɗa idan ta zanto wutar jahannama ita ce shimfiɗar kamar yadda Allah subhanahu wataala ce yake cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi zalimin suna da shimfida ta wutar jahannama a saman su kuma suna da wuta da take lullube su kasan su shimfidar wuta saman su kuma wuta ce take lullube da su wa kazalika najzi zalimin kuma kamar haka muke sakawa azzalimai a wani gurin Allah yake cewa lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawifu Allah bihi ibada ya ibadi fattaqun Allah yace lahum min fawqihim dhulalun suna da inuwoyin wuta a saman su dhulalun minan nari suna da inuwoyin wuta a saman su haka nan a kasan su ma akwai wasu inuwoyin da wuta dhalika yukhawifu Allah bihi ibada wannan fa shine Allah yake tsoratar da bayinsa da su da shi ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku kiyaye dokokina haka nan ubangiji yake cewa a wani wurin yawma yakhshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun ranar da azaba za ta lullube su ta saman su da ta kasan kafafuwan su kuma ubangiji yace ku dandane abinda ku sun ce kuna aikatawa to yadda Allah ya alkawarin ne yace sa tughlabuna da sanna za a rinjaye ku to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da hakan sun yi asarar duniya da lahira an rinjaye su a nan duniya kuma sannan ranar gobe kiyama za a tattara su a kora su zuwa ga jahannama kamar yadda Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirta suna kashe dukiyoyin su dan su hana bin hanyar Allah dan su toshe hanyar Allah liyasuddu an sabilillah dan su toshe hanyar Allah su hana mutane shiga addinin Allah fasayunfiqunaha da sannan za su kashe wannan dukiyar tasu thumma takunu alaihim hasratan sannan dukiyar ta zama musu nadama thumma yughlabuna sannan ayi rinjaye ayi nasara akan su walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirta zuwa ga jahannama ake tattara su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih yake cewa kama kana akhbarahum ghulibu fi ad-dunya kama shahadahu an-nas kana kama akhbarahum kamar yadda ya ba su labari sai da aka kuma yi nasarar akan su aka rinjaye su a duniya kamar yadda mutane sun ga haka da idan su wa hadha yusaddiqu al-khabar al-akhir wannan kuma shi zai kara nuna maka gaskiyar labarin na ƙarshe ace sayughlabuna ko satughlabuna za a rinjaye ku to kuma ya tabbata din an yi nasara akan kafiran Makka an ci nasara akan su an murkushe su to labarin na gaba yace wa tuhsharuna ila jahannama wannan ma zai tabbata gaskiya ne tunda na farko ya tabbata wannan alama ce ko shaida ce da take nuna tabbas nabiyin ma haka zai tabbata za a tattara su zuwa ga jahannama tir da wannan abin shimfida ita ce jahannama sannan Allah subhanahu wataala ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata kuna da izina wato izina ta bayyana gare ku game da wasu rundunoni guda biyu da suka gwabza malamai sun yi sabani game da waɗannan rundunoni guda biyu su wane ne Allah subhanahu wataala yake magana akan su yake qad kana lakum wa Allah yake yi wa magana da yace qad kana lakum kuna da ayatun izna ku suwa wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin mu'minai wato ku mu'minai kuna da abinda za ku dauka na izna daga waɗannan rundunoni guda biyu da suka gwabza yaki wannan riwaya an same ta ko wannan fassara an same ta daga Abdullahi dan Mas'ud cewa lakum din nan ana nufin musulmi qad kana lakum ay qad kana lil muslimina ko musulmi kuna da abin izina kuna da wata izina da za ku dauka daga waɗannan rundunoni ko kungiyoyi guda biyu da suka gwabza wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin ana magana ne da kafirai wato ku kafirai akwai abin da za ku lura da shi na izina game da kungiyoyi ko rundunoni guda biyu da suka gwabza wato ana magana ne da su kafiran wannan zai zanto kamar adafi ne da ayar da ta gabata ayar da ta gabata mun ce qul lil ladina kafaru saboda ka su wannan kafiran su ake gaya musu kuma cewa da Allah ya ce za ku za a rinjaye ku akwai izinin da za ku dauka daga abin da ya faru ga wasu kafirai yayin da suka gwabza da mu'mini yaya ta kasance sun yi nasara ko an yi nasara akan su sai zanto ana magana da su kafiran nan da Allah ya ce qul lil ladina kafaru wasu daga cikin malami suka ce a yahudawa yake magana da su qad kana lakum wato ku yahudawa akwai abin da za ku dauka na izina game da abin da ya faru ga waɗannan ga wato ga ga waɗannan kungiyoyi guda biyu da suka gabata Ibn Jarir ko Abu Dawud a cikin sunan dinsa da Imam At-Tabari Ibn Jarir At-Tabari a cikin tafsirin sa da Baihaqi a cikin sunan As-Sunan Al-Kubra sun ruwaito wata ruwaya daga ta hanyar Muhammad Ibn Ishaq yake cewa haddathani Muhammad ibn Abi Muhammad maula Zaid ibn Thabit an Sa'id ibn Jubair wa Ikrimata an ibn Abbas qala lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraishan yawm Badr bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasara akan Quraishawa a yakin Badr sai yazo Madina sai ya tare Yahudawa a kasuwar Bani Qainuqa sai yace da su ya ma'ashara yahudi ya ku tare yahudawa aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba quraish ku musulunta tun gabanin irin abin da ya samu quraishawa a ranar badar kuma ya same ku sai suka ce ya muhammad la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kanu aghmaran la ya'rifuna alqital kada ka rudu saboda ka wato ka rudu da kanka danganin cewa ka kashe wasu mutane waɗanda suke sakar karu Qurayshawa sakar karu da basan yaki ba kuma ka dauka mu ma haka muke innaka law qataltana la arafta anna nahnu an-nas da mu ka yaka da ka san mu ne mutane ku ne mazaje wa annaka lam talqa mithlana kuma zaka taba haduwa da wasu irin mu ba to shine sai aka saukar da wannan aya qul lil ladina kafaru satughlabuna wannan riwaya tana da rauni Muhammad ibn Abi Muhammad maula Zaid majhul ne ba san shi ba ba san kowaye ba to amma Al-Jarir ibn Jarir At-Tabari a cikin Jami'ul Bayan tafsirin sa ya sake fitar da wata kissa kwatankwacewa wannan daga Muhammad ibn Ishaq daga Asim ibn Umar ibn Qatada Asim ibn Umar ibn Qatada wannan tabi'i ne kuma yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka wato suke da ilimin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin magazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa magana su take da nauyi idan yayi ta tana da dangantaka da abin da ya shafi sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi Asim duk da bai danganta abin zuwa ga sahabi ba ya ba da labarin kai tsaye cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a Badar ya dawo ya gaya wa Yahuda wannan kuma sun gaya masa irin wannan magana sannan Allah ya saukar da wannan aya هكذا ابن أبي حاتم أتفسير سار ابن جرير الطبري سنفتر دوان الرواية دقى ابن جرير دقى ابن جريج دقى إكرمة أما ما قال إكرمة تي بيدنغن تاتزوا قواما سورا كتنا يوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأي ما قال دي يهودا وكما سنجم سوى النمرتن الله يسوكر دوان آية تي أغيا مسو قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى أغيا ويهودا وتي Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da galaba zai ba musulmi galaba sannan kuma qad kana lakum ku yahudawa kuna da izina fi fi'atayn iltaqata game da waɗannan rundunoni guda biyu da suka hadu Ibn Ashur a cikin tafsirin sa Tahrir wa Tanwir yana karkata zuwa ga cewa wannan magana ubangiji yana yin ta ne da kafirai kamar yadda yake zahirin su yakin ayar domin anan Allah subhanahu wataala yana mahallin kafa hujja ne tunda aka ce qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ka gaya wa kafirai za a yi nasara akan ku kuma za a rinjaye ku to akwai buƙatar a kafa musu hujja da wani abu da ya faru da su ba da dadewa ba inda aka rinjaye su din yadda aka rinjaye su a baya haka nan gaba ma za a rinjaye su saboda haka sai ya zanto wannan ayar kamar hujja ce ubangiji yake kafa musu cewa kuna da abin da za ku ɗauki izina da shi fefe a ta yi iltaƙata game da rundunonin nan guda biyu waɗanda suka gwabza saboda haka kaga a nan zai zama kamar hujja ake bayarwa na cewa za a yi nasara a kansu saboda watakila wani ya dubi yawansu ko ya dubi yawan Yahudawa ko ya dubi duka biyun da yawan da suke da su da kasancewar musulmi a lokacin yan tsirari ne ta yaya za a rika cewa sa tugula gona kuma masu yawan a ce za a yi nasara a kansu za a yi rinjaye a kansu taƙila wani ya yi ta mamaki bai san abin da ya faru a Badar ba inda ya san abin da ya faru a Badar to ba zai yi mamaki ba in Allah ya ce duk yawansu za a iya rinjaye a kansu saboda abin ya faru irin wannan a Badar shine aka gaya musu cewa ga hujja ai kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata kuna da abin izina kuna da wata izina da ta bayyana gare ku game da rundunoni guda biyu da suka gwabza wato wannan abin da ya faru zai tabbatar muku da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa muku gaskiya ne kuma zai tabbatar muku da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da gaskiya kuma za ku ƙara yarda da cewa nasara da galaba tana ga Allah da manzansa da mu'minai kuma lalle Allah sai ya ɗaukaka addininsa sai ya ba wa manzansa nasara sai kuma ya ɗaukaka kalmar musulunci fi fi'atayn iltaqata ƙungiyoyi guda biyu da suka haɗu suka gwabza faɗa aka ce iltiqa shine a haɗu guri guda a gwabza kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza laqaytumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallahumul adbar kaga al-liqa anan yana nufin al-mubaraza yana nufin gwabza faɗa gaba da gaba Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza laqaytumul ladzina kafaru zahfan idan kuka haɗu wajen yaƙi da waɗanda suka kafirta fala tuwallahumul adbar kar ku juya musu baya babu sabani a wajen malaman tafsiri cewa wannan fi'atayn din da Allah yake magana a kansu kungiyoyin nan guda biyu ko rundunonin nan guda biyu su ne rundunonin musulmi da na kafirai da suka haɗu a yaƙin Badar fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wato ɗaya ƙungiyar tana yaƙi saboda Allah su waye masu yaƙi saboda Allah su ne annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai a lokacin adadinsu duk bai wuce mutum 313 ba mutum 313 mutum 77 daga cikin muhajiruna waɗanda suka yi hijira yan hijira daga makka sauran kuma daga cikin mutanen madina a lokacin tutar yaƙin mutanen makka muhajirun tana hannun Ali ibn Abi Talib tutar yaƙin mutanen madina al-ansar tana hannun Sa'ad ibn Ubada a lokacin abinda ke tare da muminai musulmi a lokacin raƙuma 70 ne kawai sai da wakai guda biyu suna da silken yaƙi guda 6 suna da takubba 8 wannan shine gaba ɗaya shirin da suke da shi saboda ba fitowa suka yi da niyyar yaƙi ba haka ba su yi wa wani kaya wato na mayaƙa ba sun fito ne da niyyar su tare wata wani ayari na fataki ayarin Abu Sufyan saboda haka ba su fito da shirin yaƙi ba don haka ba su da wasu kayayyakin yaƙi mutum 313 duka gaba ɗaya takubba 8 Allah subhanahu wa ta'ala ce to amma Allah ya sifanta su da cewa tuqatilu fi sabilillah suna yaƙi dan Allah a nan Ubangiji bai sifanta su da fi'atun mu'mina ba ba a kama kalmar sifan mu'mina ba sai aka zaba a sifanta su da tuqatilu fi sabilillah saboda kalmar tuqatilu fi sabilillah sifanta su da wannan kalmar cewa suna yaƙi saboda Allah ya dara a sifanta su da cewa mu'minai ne kawai dan mutum yana mumini ba dole ya yaki fi sabilillah ba din nan ba mumini bane akwai wanda yake yaki fi sabilillah saboda haka kalmar mu'mina ita kadai ba za ta bada wato labarin tuqatilu fi sabilillah ba amma kalmar tuqatilu fi sabilillah za ta bada labarin mu'mina domin ba za su zama masu sadaukar da rayuwarsu ba saboda ɗaukaka addinin Allah sai in sun zama mu'minai dan babu mai yin wannan sai mumini saboda haka sai aka zaɓi sifar tuqatilu fi sabilillah kawai aka faɗa kamar yadda wannan yake nuna kuma wato cewa sun sifantu da sifa ta imani sifa kododuwa ta imani tare da ikhlasi tunda kalmar fi sabilillah yana nufin suna yi dan Allah saboda wannan babban yabo ne da kuma nuna cewa matsayin su matsayi ne a can kole ba kasa ba saboda ubangiji ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke tare da shi a lokacin shi yasa malamai suke cewa alqur'ani cikeke fal da ban sahabbai kai daga jin wannan ka san ba karamin yabo ba ubangiji ya musu waɗanda suka halarci yakin badar duk manyan sahabban nan da yanzu wasu suke zagin su suna cikin waɗannan da Allah yake wannan yabo tuqatilu fi sabilillah ba neman duniya ya kai su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani kwadayin abin duniya ba kamar yadda waɗancan miyagun mutanen suke sifanta su cewa daman ba zaman Allah da annabi suke tare da shi ba zaman cin amana ne ba su yarda da shi ba tun kafin a yi hijira daman suna ma so su ga cewa an kashe shi to gashi nan a yakin badar bayan hijiran Allah yake cewa waɗannan da suke tare da annabi fi'atun tuqatilu fi sabilillah suna yaƙi fi sabilillah yaƙi fi sabilillah shine yaƙi li takuna kalimatullahi al-uliya saboda kalmar Allah ta zan ita ce kololuwa shine abinda ake cewa yaƙi fi sabilillah ba kana yi bane saboda wata manufa kana yi ne saboda kai suna ce maka jarimi ko kana yi ne saboda ka samu ganima ko kana yi saboda ka huta haushi kana jin haushin wasu a'a kana yi ne li takuna kalimatullahi al-uliya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sahihaini hadisin Abu Musa al-Ash'ari man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah annabi ce wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a kulu wanda shine yayi fi sabilillah babu yakin da za a kira shi fi sabilillah sai hada sharadi guda biyu sharadi na farko sai ya zan akwai ikhlasi yi dan Allah da niyyar daukaka kalmar Allah kamar yadda wancan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari yake nunawa yi na biyu kuma ya dace da shari'ar Allah a yi shi lokacin da sabubban yinsa suka samu dalilan a yi shi suka samu kuma ake da ƙarfin da za a yi shi kuma ya zama a ƙarƙashin shugaba na musulmi ko kuma wanda shugaba na al'ummar musulmi ya wakilta amma ba kawai wasu su ware su ɗau makami su yi wasu na jihadi a'a jihadi yana kasancewa ne tahta rayati rayati wali amrul muslimina aw man yunibu shi yasa a lokacin da annabi yake maka bai a shar'anta jihadi ba sai da yazo madina lokacin an kafa daula dan a nuna maka cewa jihadi baya kasancewa sai karkashin daula karkashin kasa da take da shugaba da ake jin umarnin sa ba kawai mutun yayi ware gofe guda bai ce shi ya kafa tutar jihadi saboda wannan raya ce amiya makauniyar tuta kuma ya zanto abinda za a yi maslaha ce ga musulmi zahira ba abinda zai cutar da musulmi ba kamar ya zanto ƙasa ce ta musulmi wasu maƙiya Allah daga wani guri suka zo suka mamaye ƙasar suka shiga kama musulmi suna kashe su to anan kaga musulmi za su tashi su kare kansu don su kwaci ƙasarsu ko kuma wani abu na musulmi a kwace shi wato waɗanda ba musulmi su kwace shi su mai da shi nasu su rika wato cin zarafi ga wannan abin da musulmi suke tsarkake shi suke girmama shi to kaga anan musulmi za su tashi domin su kare abin da suke girmamawa ko kuma a hana musulmi da awa a hana su ibada a hana su komai to dole ne su tashi domin su kwaci kansu su bauta wa Allah su kirawo ƴan uwansu zuwa ga addinin Allah to sannan kuma yaqi fi sabilillahi babu ba a samun zalunci a cikinsa babu ta'addanci a cikinsa babu karya alkawari a cikinsa duk wanda yake yaƙi fi sabilillahi to in aka yi alkawari da shi baya karya sannan kuma baya kashe wanda ba yaƙin yake ba yaƙin da duk yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yakan yi gargaɗi kada a kashe mata kada a kashe yara ƙanana kai kada a kashe masu bauta akan addinin Nasara ko akan addinin Yahudanci a guraren bautarsu saboda wannan shine yaki fi sabilillah duk yakin da ba haka yake ba to wannan ba yaki sunan shi fi sabilillah ba Allah ce wa ukhra kafira dai kungiyar kuma kafira ce sune mushrikan Quraishawa wadanda suka fito kwansu da kwarkwatar su su wajen dubu dan su fuskanci wadancan mutane yan tsirari 313 su wajen dubu domin sun kai 900 mutum 950 kaga a 50 ne babu karkashin shugabancin Utba ibn Rabi'a suna tafe da dawakai 100 wadancan dawakai biyu ne da su kwar wadannan suna da dawakai 100 suna jin takama da yawan su suna alfahari da karfin su amma yuqatiluna fi sabilish shaitan suna yaki ne saboda shaitan kamar yadda Allah ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa wadanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaki saboda Allah amma wadanda suka kafirta suna yaki ne fi sabilit taghut saboda su kare shaytan su kare abun bautar su anan akwai abinda malaman balaga suke kira al-ihtibak الاحتباك شيني حذف الأوائل لدلالة الأواخر وحذف الأواخر لدلالة الأوائل عليه أشافي وانا أبقى أفركو سبو دا أبن دي زو كرشي زين هنا أبن دا أكشافي سنن أكرشي ما أشافي وانا أبن سبو دا أبن دي زو أفركو زين هنا أبن دا أكشافي أكرشي أنا نظام غا أفركو أنشافي كلمة مومنا با بچيتا با چه فئة باچي مومنا با سبو دا مي سبو دا أقبا أمتي وأخرى كافرة kaga tunda aka ce ɗayar kafira ce kaga ɗayar me kenan mu'mina ce an shafe kalmar mu'mina saboda kalmar kafira za ta nuna abin da aka shafe tunda waɗannan kafirai ne kuma su suke yaki da waɗancan kaga waɗancan kenan mu'minai ne sannan a sifar na biyu sai aka shafe yuqatiluna fi sabilit taghut ba ce wa ukhra yuqatiluna fi sabilit taghut ba aje ce yuqatiluna fi sabilillah wadanda aka wace su yuqatiluna fi sabilit taghut amma sai aka shafe wannan saboda na farko an ce yuqatiluna fi sabilillah tunda su wadancan na farko suna yaki ne saboda Allah kaga na nabi zai zama suna yaki ne saboda shaytan to wannan shine malaman balaga suke kira al-ihtibak yana daga cikin abinda yake na kwarewa wajen sarrafa harshe Allah ce raunahum mislaihim ra'ayal ayn suna ganin su mislaihim sun ninka su biyu ra'ayal ayn gani na ido wato musulmai suna ganin kafirai sun ninka musulmai gida biyu gani na ido na zahiri gani na ido ba wani abin da yake wato burburba a'a gani ne na ido suna ganin su a zahiri sun ninka su duk da cewa al-haqiqa ba gida biyu suka ninka su ba sun ninka su wajen gida uku amma sai suke ganin kamar sun ninka su ne gida biyu wannan shine zabin Ibn Jarir al-Tabari da Abu al-Hasan al-Wahidi a tafsirinsa da As-Sa'di da kuma Ibn Uthaymeen wannan shine zabin su wajen cewa ya raunahum ayyara al-muslimuna al-kafirina musulmi suna ganin kafirai mislaihim sun ninka su biyu wasu daga cikin malami suka ce a'a kafirai suna ganin musulmai sun ninka su biyu lokacin da aka hadu aka shiga aka fara gwabzawa sai kawai suka rika ganin musulmai da yawa bayan sun san cewa ɗan kaɗan ne amma kuma da aka fara gwabzawa sai suka gan su da yawa to wannan shine wato tafsirin da ابن عاشور على العلامة الشنقيطي أشكل التفس على العذف النمير سكا زعبا شوا وأن دا سكا غوسو سننكا با كافرين با مسلمي بني سكا كافرين كافرين سكا مسلمي دم وأن يقال شكرا دا سورو دا فريقيتي أزوجي أسو سوالا كان عندنا نسي سكا ريا دون دا شوا كافون أفار يأكي كافرين سن أي كواني عمر ابن سعد شوا يجي يدوبو مسيح ومسلمي ويسونوني تنكا فن أفار يأكي yaje yayi hasashe ya ba su labarin cewa su 300 ne ko dai 300 da dan doriya kadan ko kuma sun kasa 300 kadan amma dai wajejen nan su 300 haka ya musu kintace yazo ya ga musu amma duk da wannan labarin lokacin da aka suka shiga gomzawa da musulmi sai kawai idan su ya rika ganin musulmi sun ƙara yawa kamar sun ninka su ma gida biyu su 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 2000 suna ga kamar musulmi sun kai 2000 ibn ashur yake cewa wannan ganin da kafirai suka yi wa muminai wato bayan an ci nasara akan su an karya su sai suka gane cewa ashe abinda suka rika gani kawai dodolido ne suka dawo kuma suka cika da nadama cewa ashe musulmin nan ba yawa ne ma da su wannan ko bayan an karya su saboda kaga bayan gashi an karya su kuma sannan ga nadama ta biyo baya wato ga mari ga tsinka jaka to wannan shine abinda Allah yake ce summa takunu alaihim hasra sannan za su yi nadama bayan kuma an ci galaba akan su to ibnu ashur yake cewa wannan ganin ba shine wanda Allah subhanahu wataala ya ambata a suratul furqan al-anfal ba suratul anfal Allah subhanahu wataala ya faɗa wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allah amran kana maf'ula ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa iz yurikumuhum kutuna lokacin da yake nuna muku su iz iltaqaytum lokacin da kuka hadu fi a'yunikum a idanunku yake nuna muku su qalilan wa yuqallilukum suma yake nuna muku su kadan kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna cewa musulmi da aka hadu sun rika ganin kafirai kadan suma kafirai sun rika ganin musulmi kadan saboda wannan ta sa kowa ya ji bukatar ayyakin kada wani wanda ya ji tsoro ya janye saboda kowa yana ganin kowa kadan ne in aka ba gwamza shi zai yi nasara to waccan ta cikin suratul anfal ibnu ashur yana cewa wannan ganin kafin a hadu ne kafin su hadu sai suka rika kowa sai rika ganin dan wato abokin fadan sa kadan bayan sun hadu kuma to a lokacin kuma sai Allah subhanahu wataala ya kara sa haibar musulmi a idan kafirai sai suka rika ganin su da yawa sai kawai suka dawo suna ganin su da yawa bayan haduwa kafin hadu suna ganin su kadan bayan an hadu sai suka dawo suna ganin su da yawa wannan ganin su da yawa din sai sa zuciyar su sai ta karaya sai jikin su yayi sanyi saboda haka sai suka kasa tsayawa su yakin yadda ya dace wannan yasa Allah subhanahu wataala ya bawa musulmi nasara saboda haka musulmi sun yi nasara tun kafin a fara yakin yadda suka rika ganin kafirai sun ce su rika ganin kafirai kadan dan su ji cewa za su iya yakar su duk da yawansu wasu kuma suka ce suna ganin su da yawa dan wannan ya sa musu dogaro ga Allah subhanahu wataala su ji cewa a wannan ranar in ba Allah ba abinda zai ba su nasara saboda karancin su saboda rashin yawansu sai ubangiji ya maida musu kafirin suka zama wato suka rika ganin su da yawa wasu kuma suka ce a'a sun rika ganin su kadan saboda su samu wato kuzari su samu jaharanta a zuciyarsu ta iya su fuskance su Ibn Kathir alayhi rahmatullah ya ambaci lokaci ya ne to lokaci yayi dole mu tsaya anan insha Allah a karatu na gaba za mu je abinda Ibn Kathir ya ce abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.